أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata ya zamanto ya kasance dalilin tsiran mu duniyar mu da lahirar mu. Darasin da ya gabata muna cikin maudu'in maganin hasada, wato ilajul hasad. Mun ce lazim ne ya kasance mutum yayi tunanin yanda zai magance wannan mummunan cuta, wannan mummunan sifa idan har ya kasance na dauke da ita. Kuma mu ambace sashen hanyoyin da mutum zai bi domin ganin cewa yayi maganin wannan mummunan cuta ta hasada. Daga cikin hanyoyin da muka ambata mun ce malaman akhlaq sun ce kaman yanda jiki yake da cututtuka kuma akan maganin shi ta hanyoyi daban-daban. Hakanan zuciya take da cututtuka kuma akan maganin waɗannan cututtuka ta hanyoyi daban-daban. Amma mun ce akwai gimshikai guda biyu wanda malaman akhlaq suka ce duk wani cuta wanda za a yi maganin shi, sawan ya kasance na jiki ne ko na zuciya, ya dauri akan gimshikai guda biyu. Na farko wanda muka ce shine ilimi, hanya na ilimi kenan ya zamanto an bincike hakikanin wannan cuta din, menene hakikaninsa, daga ina ya samu asali, menene abubuwan da suke ingiza mutum ya fada cikin wannan cuta din, menene suke sababa wannan cuta din, da abin da ya kama da hakan. Sai kuma bangaren aiki, wato abin da ya duru akan aiki wanda muka ce shine zamu yi bayanin sa a yau insha Allah cikin maudu'in da zamu yi cikin wannan darasi din, inda muka nuna kenan shi kuma janibin aiki bayan an gano abubuwan da suke sababa irin wannan cuta din, bayan an gano abubuwan da suke ingiza mutum ya fada a cikin irin wannan cututtuka din, to yanzu za a zo a yi aiki domin ganin cewa an kawar da wannan cututtuka din. To wannan aiki din shi kuma yana da nashi makama da hanyoyi da za a bi a ga cewa an kawar da wannan sifa din. To shi yasa yana daga cikin bayanan da malamai suke yi dangane da wannan al'amarin, kamin ya zamanto mun shiga cikin bayani dangane da abin da ya shahi aiki, wato yin sa a yi domin ganin cewa an kawar da miyagun cututtuka na zuciya musamman hasada. Suna cewa wal afdal an yusajjal al hasud khulasata هذه الامور على صفحه او صفحات. Abin da yafi dacewa shine don abubuwan da aka ambata wanda aka ce sukan kawo matsala, suna bada matsala ga shi mutun da yake yin hasada, janibi na ilimi kenan, suna da tasiri akan shi kankan shi a mustawan shi shi kadai, ta yanda za su azabtar da ruhinsa, za su azabtar da zuciyarsa, wannan ma zai iya yin tasiri a kan jikinsa. Da kuma abubuwan da Alkur'ani ya bayyana dangane da mummunan makoman mutum da yake yin hasada da kuma miyagun natijoji wanda yake wannan sifa take dauke da shi. Haka ma wanda suka zo a cikin hadisai na ma'asumai alaihimussalam, yana da kyau zaman to don waɗannan abubuwa din mutun ya sanya su gaba ga idon shi ya zaman to ko da yaushe yana kallon su kina wa yuhawilu qira'ataha kulla yawmin marra yi muhawala ko da yaushe zaman to ya dan karanta waɗannan natijojin waɗannan miyagun natijoji miyagun tasirori wanda wannan sifa din take sababawa yana da kiwa zaman to mutum yana murur kin sa ko wani lokaci yana dubawa again wannan zai taimake shi a mustawa na ilimi a mustawa na hanyar ilimi ya zamanto ya wa'azto kuma ya dauki ibra ya zamanto yayi kokarin ganin cewa ya rubuta wannan mummunan sifa din kai suna cewa bal yaqra'uha bi sautin alin ibaratan ibara yana da kyau ma ya zamanto ya karanta waɗannan miyagun natijoji da waɗannan miyagun tasirori wanda sifa hasada take dauke da shi ya karanta su da sauti wanda yake madaukake ya zamanto ya bayyana su san gaske ya karanta so daya so biyu yana kararawa wa yatafakkar fi kulli ibaratin minha haka nan sai kokari yayi tunani yayi tadabburi a cikin kowace ibara daga cikin ibarorin da yake ambato dangane da abin da ya shahi madarrat watan cututtuka wanda ya fada a cikin su sakamakon me sakamakon wannan mummunan sifa wannan mummunan cuta ta zuciya ta hasada wanda yake dauke da ita wayumainu nazar khasatan fi riwayat ash-sharifa al-warida anil ma'sumin alayhim assalam fi hadha al-bab ya ƙara zurfafa tunani da nazari musamman a cikin riwayoyin da suka zo daga ma'sumai alaihimu sallam saboda wannan yana da matukan tasiri kuma yakan tsawatar da mutumin da yake dauke da wannan sifa din ya zamanto ya hano saboda kenan wala shakka anna kulla insanin ya'ishu halatal hasad fi nafsihi ba wani shakka akan cewa da yawa daga cikin mutane kamar da muka bayani cikin darasin da ya gabata suna fama suna rayuwa da hala da sifa na hasada a cikin zuciyarsu sai dai abin da ya bambanta su wasu sukan izharin shi ta yana iya hita karkashin saitaran su ta yanda za su yin aiki domin ganin cewa sun kawar da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wanda yake hasada wasu kuma suna ganin cewa ba su da saitara akan zukatansu to suna ganin kenan ba su iya su kama kansu ba su iya su yi maganin kansu wurin kame kansu kare zamanto sun je sun abka ma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma nema domin kawar da ita kinan mutane sun bambanta akwai wanda suke da saitara akwai wanda ba su da saitara wanda ba su da saitara nasu yafi muni kuma shine zunubi yake ratabuwa akan shi amma wanda suke da saitara akan zukatansu akan wannan mummunan sifa din ba su da zunubi ma daman bai ingiza su ba zuwa ga mawqin aiki kamar da muka gani saboda kenan إذا تابع هذا السلوك والبرنامج بشكل جدي فإنه سيرى آثاره الإيجابية في مدة قصيرة تبس wannan barnamiji da malama akhlaq suka bada ga wanda ya kasance an jarrabe shi da wannan mummunan sifa ta hasada idan ya bi shi so san gaske ta hanyar da ya kamata ya zamanto ya bi shi kuma ya yi mutaba'an shi ya yi tunani a cikin shi ya dauki ibra a cikin shi lallai zai ga natijan shi cikin kankanin lokaci wa satatakhallas ruhuhu wa jismuhu min sharri alhasad tadrijiyan da sannu zuciyar shi zata yi takhallusi zata samu tsira daga wannan mummunan sifa ta hasada sannu watanfatihu amamahu ufuqa salama wa saada fi harakati alhayat walwaqi. Sai zamanto sannu sannu kohohi na salama, kohohi na saada a cikin wannan haraka din na rayuwansa za su bude masa. Zai rika ganin abubuwa da waqi'in din su, zai rika ganin abubuwa da haƙiƙanin su, saboda me? Saboda ya rabu da mummunan sifa ta hasada wadda take isar da duhu a cikin zuciyar shi, a cikin ruhin shi, ta yanda baya ganin abubuwa haƙiƙanin su, baya iya ganin ni'iman da Allah subhanahu wata'ala yema wanda yake hasada, baya iya ganin falalan da Allah subhanahu wata'ala yema wanda yake hasadansa, baya iya ganin daraja da kuma matsayi wanda Allah subhanahu wata'ala yema wanda yake hasada. Saboda me? Saboda yana dauke da wannan mummunan sifa din. Amma duk lokacin da ya takhallusi, duk lokacin da ya nisanta daga wannan mummunan cuta din, zai rika ganin waɗannan abubuwa din akan waƙa'idan su. Zai ga cewa falala ne na Allah subhanahu wata'ala, ni'ima ne na Allah subhanahu wata'ala, daraja ne na Allah subhanahu wata'ala, kuma Allah ta'ala yana bada shi ga wanda ya so. Saboda haka abin da yake nashi shine shi ma yayi fatan Allah ta'ala ya bashi, in yana da liyakan wannan ni'ima din, ko yana da liyakan wannan falala da wannan daraja din. Wa yanbaghi 'ala al-hasud khasatan at-tafkir fi hadhihi an-nuqta bi-dhat. Kuma yana da kyau musamman shi mutun da yake hasada ya kasance ya yi tunani a cikin wannan nukta, wannan abin da zamu ambata su san gaske. Wa hiya annahu law sarafa waqtahu wa taqatahu allati yahdiruha bil-hasad fi tarmim shakhsiyatihi wa taqwiyati bunyatihi an-nafsiyya wal ihtimam bi muwafaqiyatihi wa takamulihi fa innahu min al-muhtamal jiddan an yusawa aw yatasawa aw yatafawwaq 'ala al-mahsud wa yanalu bi dhalika ar-raha war-ridha. Kiza shi mutun da yake yin hasada zaga cewa yana wahala sosan gaske, yana bata energy, yana bata karfi, yakan zubar da irin guzuri da kuma istidadi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi cikin sa'ayi domin kawar da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutumin da yake hasada. Da a ce yayi tunani, yayi nazari, da a ce wannan karfin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, wannan energy da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, wannan istidadi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, da ya sanya shi ne wurin ganin cewa yayi maganin wuraren da yake da rauni a cikin su, ya gaggara wuraren da yake da matsala a cikin su, a cikin al'amarin shaksiyan shi, to da ba mamaki nan gaba ko ba ya zamanto yayi daidai da wanda yake yin hasada din, da wanda yake ma hasada kenan, ko ma ya kasance yahi wanda yake ma hasada. Lalle ba mamaki, so dewa wanda suke bata lokacinsu suna hasada, suna bakin ciki, suna bata ransu saboda Allah ta'ala ya yi ma wani ni'ima. Wannan tunanin da za su rika yi, wannan bakin cikin da suke ciki, da a ce sun tsaya sun yi ma kansu tunani akan wani al'amari wanda zai iya daga shaksiyansu, to lalle da sun daidaita da waɗanda suke hasada da su, ko ma su yi su, wannan ba abin mamaki bane, kuma so da yawa irin wannan ya afku. Kinawa bi ta'birin akhar yajibu alayhi an yastabdila dawafi alhasad bi dawafi alghibta. Kina abinda shi malami yake so ya ce shine abubuwan da suke ingiza ka kaje kai hasada ka kyale su, wanda ma ya zamanto ka canza su da abubuwan da za su ingiza ka kai ghibta. Ai mun ce akwai bambanci tsakanin ghibta da kuma hasada. Mun ce gifta sifa ne na mumini kamar yadda zo cikin hadisai, shi kuma hasada sifa ne na munafikai. Shi mumini baya hasada amma yana gifta, yana fatan in yaga wata ni'ima wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wani, yana fatan Allah ta'ala ya bashi irin ta ko hiye da ita, haka nan baya fatan wannan ni'ima din ta gushe ga shi wannan ma'abucin ni'ima din. Wannan shine gifta. Kenan mutum yayi kokari ya canza ababin da za su ingiza shi ya hasada da ababin da suke ingiza shi ya zamanto yayi gifta saboda gifta din sifa ne mai kyau baya da zunubi kamar da muka gani cikin hadisi wa ya'mal ala tabdil alqiwa almukharriba ila qiwa banaa fi harakati zat wa shakhsiyya kene ya kokari ya ga cewa ababen da suke kau abin da suke rusa shakhsiyyar mutun da ma'anawiyata din mutun da ruhiyyar mutun ya kokari ya canza su da abubuwan da suke gina shakhsiyya suke gina dabi'u suke gina shakhsiyya na imani wannan shi yafi masa shi yasa yazo a cikin hadisi daga amirul mu'minin ali alaihi salam madmunin wannan bayanin da muke yana cewa ihtarisu min surati al-bukhl wal-hiqd wal-ghadab wal-hasad wa'iddu li kulli shay'in min dhalika iddatan tujahiduna biha min al-fikr fi al-aqibah wa man'ir razila wa talab al-fadila kuna hadisi yazo a cikin tasnif gurar al-hikam shahi na 300 hadisi na 6806 Imam Ali alayhi salam yana cewa ku kame kanku ku tsare kanku daga sifa na rowa hakanan kuma da hikdi da hushi da hasada ku yi tanadi ma kowane abu daga cikin waɗannan abubuwa wani tanadi wanda za ku iya zamanto kun yi jihadin kawo kanku kuma kun yaƙi kawo kanku na abin da ya shahi ku rika tunani a cikin aqiba nan wurin kenan janibin ilimi yazo kai tunani dangane da aqiban wannan mummunan sifa din ina zai kai ka ga mahallaka ne zai rusa maka duniyanka da lahiranka kenan in kai tunanin wannan aqiba din ka san kenan bai da kyau saboda haka ne kasance shine kai tanadi ma waɗannan miyagun sifofi wanda Imam Ali alaihi salam ya lissa haka nan kuma wa man irrazila da kuma kokarin hana duk wata mummunan sifa din hakanan kuma da yin sa'ayi domin neman sifa wadda take da falala take da daukaka wannan kenan a kodo shi kasance mutun ya dauki wannan shine ma'auni a gare shi kuma shine mi'yar a wurin shi kenan janibin ilimi yana da muhimmanci sosan gaske wurin maganin miyagun cututtuka musamman hasada kai tunanin aqiban wannan al'amarin ina zai kai ka ga lalacewan duniyanka da lahiranka kenan ba abin kwarai bane a madadin shi ka nemi kyawawan sifofi kyawawan dabi'u wanda za su kai ka ga gyara duniyanka da lahiranka wanda za su baka tsira duniyanka da lahiranka wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin